'yan siya mabiya Elzaz Zaki sun yi zanga-zangar neman a sako shugaban nasu da wa'adin sakin sa daga babbar kotun tarayya ya cika bayan kwana 45. Sakataren sashin dalibai na kungiyar 'yan siyan Abdullahi Musa ya yi jawabi a gaban hukumar kare haƙƙin bani adama ta Najeriya a Abuja, inda ya buƙaci jami'an tsaro su sake Elzaz Zaki.
Kowa ya san abin da ya faru a ƙasar nan, abin da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, wanda al'umma suka fito suka zabe shi a matsayin shugaban ƙasa, suka mana ba ji ba gani, suka diran mana, suka je gidan jagoran mu suka kashe mutane sama da 1,000, suka kwashe, suka tona rami, suka binne su, sannan suka rusa mana gidaje, suka rusa mana masallatai da wurin ibadojin mu, hatta kabarin mahaifiyar Malam Zazzaki ce da suka rusa ta. Saboda haka bamu dauki wani mataki ba, face matakin lumana da abin da constitution na ƙasar Najeriya ce mutumin da aka zalunta yayi. Mun bi wannan, mun je kotu, kotu ta yanke hukunci, ta ce musu su gaggauta sakin malam cikin kwana 45. Kwana 45 nan sun kare tun ranar Lahadi, kuma an ce su sake shi, su gina mishi gidan shi inda yake so, su biya shi diyan miliyan 50. Babu wani abu da gwamnatin nan ta yi zuwa yau.
Jami'an tsaro ba su takura wa 'yan zanga-zangar ba, har suka kammala korafin nasu. Muhammad Muftar mabiyin Elzaz Zaki ne da ya zo daga Kano don matsa lamba sako jagoran nasu.
Su ne suke nemo 'yancin ɗan adam, suke ƙarfafa al'umma cewa ɗan adam yana da 'yanci, kowane irin ne daga ina ya zo, ko mai ƙabilarsa, ko mai addininsa. Shi shugaban ƙasa ya nuna ya yi ɓangare zuwa ga wani abu daban, wanda shi ba tsarin ƙasa ba, wannan dai ba za a ce musulunci bane, ba za kuma ce kiristanci bane. Saboda addinan nan guda biyu manya, har ma da yahudanci, suna kira ni zuwa ga huruma ta ɗan adam. To kwana 45 hukuma ta saya akan cewa lalle a saki wannan bawan Allah, to ya ki sakin sa. Da haka muka zo inda muke ganin insha Allah za a shayar mana hawaye, kuma duniya za ta ga me ake ciki.
Daraktan kare haƙƙin bani adama na hukumar Nasirul Adan ya ce dama hukumar ta taɓa duba lamuran 'yan shiyan, har ta gayyaci shugaban sojoji, don haka wannan karan ma hukumar za ta duba wannan lamari don ba wa gwamnatin Najeriya shawarin abin da ya dace. Ladan ya ce in gwamnatin Najeriya ba ta gamsu da hukuncin babbar kotun ba, sai ta dau mataki na gaba.
Dama kotu in ta yi zartar da hukunci, dole ne a zartar da shi. In baka yarda da hukuncin kotu ba, abin da ya kamata ka yi ka ɗaukaka ƙara. Saboda haka koyaushe haka muke ba da shawara ga hukumomin gwamnati da ake kai ƙaransu. Idan an yanke shari'a ba ta dace da yadda suke so ba, kawai su ɗaukaka ƙara, shi ne mafi a'ala.
Elzaz Zaki ya kasance a tsare tun Disambar 2015 bayan arangamar sojoji da 'yan shi'a a Zaria, sakamakon tare hanya da 'yan shi'an suka yi. Gwamnatin jihar Kaduna ta haramta ayyukan ɓangaren 'yan shi'a mabiya Elzaz Zaki don samun su da laifin raina kundin tsarin mulkin Najeriya da aikata lamura na takurawa rayuwar jama'a. Kungiyar dai mai takin harkar musulunci, wato Islamic Movement in Nigeria IMN a takaice, ta lashe takobin ci gaba da wannan zanga-zangar har sai abin da ya ture wa buzo naɗi. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.